ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى تاكي هدوى أولا يمتي ترانا لربادر الحميد يومنا شدة نيكو ذوات الربيع الأول هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تايا داري حدود أربعين دا تقوى وان دي 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 دا شا ترى قوتا تقوى شكرا تدبو بيودة عشرين دا شدة من هدى أولا مصلاة من البركة مصلاة تنتنا عدى بابامو على دي شولة والجيواء الله يجيك أنسى دا رحمة يكياس كي كبر انسى دا كينا انواري مجيار اي أبايا جدرون domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi da muka faro darasin sa a baya wato fawaidul mustanbita min qissati lukman al-hakim hikimomi ko fa'idoji da aka fitar da su daga cikin qissan lukman mai hikima wanda Allah ta'ala ya kawo shi a cikin al-qur'ani har yayi masa sura sukun da guda ya sa mata sura suratul lukman bayan da lai Allah ya ambaci mutum a cikin Qur'ani matukar ba mutumin banza bane face wannan mutum mai daraja ne da kima a wurin sa kuma duk wani mutum musulmi karshe abin da yake fata ya samu kenan a wancan mako mun kawo har gabar da muka karanta ayoyin da su ne wanda za a cire waɗannan hukunce hukunce kusan guda 50 da doriya ko guda 50 a cikin su wanda Allah ta'ala ya bude su da fadin walaqad atayna luqmanal hikma kun tuna ko mun karanta duka ayoyin muna cikin tarjaman su ne sai lokaci ya kure mana abinda la'alla zamu zo mu taras a gaba ko ba mu fadi a baya ba shine wannan hikiman da Allah ya bashi har malamai suka bata kulawan ya kamata a ciro fa'idoji a cikin ta me ake nufi da ita wannan hikiman malamai sun ta bata ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anoni masu kama hankali da gamewa shine abinda ake nufi da hikiman shine Allah ya datar da shi da zama mutumin kirki kuma mai aikin kwarai wasu kuma suka ce ma'anarsa shine al-ilmun nafi' Allah ya bashi ilimin sanin Allah kuma ilimin ya amfane shi to kaga duk biyun nan ka auna su abun nema ne kuma za su dace da abinda kusan shine ake nufi din mun yi tarjaman aya ta 12 ta 13 ta 14 a zamu tashi a ta 15 وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إنا غنني ذا متاشكم وأنكم شيني درسي نبي تو أمان بيان بذي زمتو غمسشي بغا وند بي حالتي درس بايا بسي من هذا آية تشاهدو إن دا الله تعالى توصينا الإنسان بوالديه كما مني ما متون وصية غمد إيا ينسى hakika duk wani dan adam mun masa wasiya game da iyayensa musamman wanda ya kasance musulmi kuma wasiyyar nan mun masa shine akan nagarta a gare su hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin Allah ta'ala ce mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni ga rauni na rashin karfi mata ba kaman namiji bane Allah ta'ala ce walaysa dhakaru kal unsa a wani ne ce ar-rijalu qawwamuna ala ar-rijali kaga wannan din rauni ne suna bukatan taimako a lokaci da dama na rayuwarsu tare da haka kuma ka ƙara dora musu nauyin daukan juna biyu da shayarwa da yayi da sauransu to wannan ba karamin nauyi bane shi yasa Allah ta'ala sai ya ji tausayin su fiye da kowa wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa ya fi dacewa da ummata biyayya da nagarta a rayuwana yace mahaifiyarka yace bayan ita fa yace mahaifiyarka bayan ita fa yace sannan mahaifinka saboda wannan rauni da ta dauka na wahalhalu sai Allah ya mata tukuici da cewa wanda ya bi su ba musamman dukkanin su biyu dan aljanna ne musamman uwa Allah ta'ala ce wa tisaluhu fi amain sannan kuma yaye shi dan da aka haifa din na ciki ana yin sa ne a shekara biyu wannan liman arada an yutimma ar-radaa kenan ga wanda yake so zai cika asalin wato shekarun shayarwa to shekara biyu ne baya wuce haka amma ana iya yin yayi kamar yadda muka faɗa ƙasa da shekara biyu ana iya ƙasa da shekara biyu amma da sharaɗin cewa akwai amincewan waɗanda suke da alhaki na shi ɗaɗin in aka yi shawara zai iya yi waye zai ƙasa da shekara biyu saboda cutarwar hilar iya shafan mahaifiya ko kuma ita mahaifiyar ba za ta cutu ba amma shi ɗan zai iya cutuwa ta wani hanya da ko likitoci ko makamantan suka faɗa. To wannan idan an yi shawara, Allah ta'ala ce fala junaha alaihima, babu laifi dan an yaya yaro bai kai shekara biyu ba, matuƙar shi ba zai cutu ba, iyayen ma ba za su cutu ba. Allah ya saka mu iyayenmu da alkhairi. Allah ta'ala ya ce wasiya ta shine anishkurli, ka gode min ni Allah da na samar da kai daga rashi, kuma ban yi ka dabba abun walakantawa ba wanda wani zai amfana da kai, kai baka amfani. Wali walidaika, sannan kuma ka gode ma iyayenka biyu wanda suka yi ɗawainiya da kai tun kafin su san kai wane ne. Waɗannan mutane biyun wanda galibi ba su taɓa fatan ka riga su mutuwa ba, sai dai ka ji ana Allah ya sa in mun mutu ku bi mu da addu'a, haka za ka ji iyaye. Shi ko ɗan sai ka ji ana cewa ai ya daɗe ne bai faɗi ba, mai gidan kaza shi ya ƙosa, su kuma ba sa ƙosawa. Ko a wannan kaɗai kaga sun cancanci jinjina da sakamako daga Allah. Allah ta'ala ya ce koma dai menene, ilayyal masir, makoma gare ni take, za ku dawo da ni da ku da iyayen naku baki ɗaya. Allah ka sa mu koma da alkhairi. To wannan biyayya ta Allah ba ta da iyaka, amma biyayyar ɗan adam yana da iyaka. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka, nan ne da za mu tashi ko, wa in jahadaka, idan kuma suka matsa maka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, akan kai shirka da ni a bisa abinda ma laysa laka bihi ilmun, akan abinda baka da sani akan sa, fala tuti'huma, to anan fa ba za ka bi su ba. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, duk lokacin da biyayya ga wani ya saba ma biyayya ga Allah, to ana aje ma wannan din biyayyan shi sai a dauki biyayyan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya ce ko da sun ja ka akan kai shirka din da ni, sun ja ka akan abinda ba ni na ce ba, tare da haka ba bore na ce kai musu ba, a'a wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, in dai abu ya shafi gidan duniya ne, to sahibhuma fi dunya, kuma kai zaman duniya da su da ma'rufan ta kyakkyawan hanya, ka zauna da su lafiya. Iyaye ko ba musulmai ba ne, yau inda ba su da wurin zama, kai za ka nemo inda za a ci, samu inda za su zama. In ba su da abincin da za su ci, ko ba musulmai ba ne, kai za ka nema musu abincin da za su ci. In ba su da lafiya, kai za ka je ka kai su asibiti. Ina fata mun fahimci wannan. Suna da wannan haƙƙin saboda wahalan can da suka sha, wahnin ala wahnin na baya. Wannan abin da suka yi Allah ta'ala shi adali ne. Duk abin da kai mai kyau da mai kyau yake sakankawa, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. So da haka ana kyautata ma iyaye ko da ba musulmai ba ne, ana musu mu'amala mai kyau. A wani wurin Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, Allah ya zarta ya hukunta da kai kar a kuskura a bauta ma wani sai shi kadai. Wa bil walidaini, dangane da iyaye kuwa ihsanin, Allah ya ce a kyautata musu, injini iyayen nan musulmai ne ko ba musulmai ba. A gaba me yace, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma, in dayan su yi tsawon rai ko su duka biyun suka yi tsawon rai tare da su, aukilahuma kenan. Allah ya ce in sun tsawon rai za ka sha wahala, za ka yi ta jin complaint. Inda iyaye yanda ɗanka ke ma complaint, su ma za su yi ta maka, kuma duk cikin gwada haƙurinka ne. Kuma duk complaint ɗin da za su yi maka ba su kai wanda kai musu akan kuɗin break ɗin zuwa makaranta na term ɗaya ba. Yaro zai tambaye ka abu ɗaya sau goma zai ma tambaya kai kadai, kuma in ka bashi ya rike a ɗaya sai ce to ɗayan ma in ɗauka, sai ka koya mu can ka gyara nan kai haka zai ci dawo. To Allah ta'ala ya ce ko ka ga abin da ranka zai so, tunda tunanin su zai rauni, wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, za ka yi ta ɗawainiyar asibiti, za ka yi ta jinya, za ka yi ta kaza. Allah ya ce duk abin da za ka gani mara daɗi a tare da su, fala taqul lahuma uffin, in dai ni Allah na halice ka kuma na isa da kai, to da dai kar in ji wata magana mara daɗi, kamar yadda Bahaushe ke cewa til ko kash ko tsaki daga gare ka. Allah ya ce in na isa da kai, yanda na ce kai musu sujada, to su ma na ce ka kyautata musu. Wala tanharhuma, ballantana in ji kai musu tsawa. In magana za ta shiga tsakaninku da su, ka'ida na shi ne wa qul lahuma qawlan karima, maganan nan ta zamto ta girmamawa ne da mutuntawa da jin kai da karamci. Kai Allah ya ce ko da ma sun rasu har yanzu baka gama aiki ba, wa qur rabbirhamhum wahfid lahum janaha adh-dhilli min ar-rahma, anan duniya ka shimfida musu fuka-fukan rahama, ka jiyar da su daɗi daga dukkan daman da Allah ya baka. Daɗin nan tun daga magana ba, akwai iyayen da ba komai suke bukata naka ba, kawai su ganka ne, wasu kawai su hira da kai ne, har su gaji shikenan ya fiye musu duk wani abu. Duk wani abu za a yi so da dama, za ka ga mahaifi ka aika mai kaza kai mai kaza, sai ka je sai a gama godiya ce yaushe za ka zo, ma'ana duk wannan sakon da kai har yanzu shi kwalliya bata biya kudin sabulu ba a ransa, yaushe za ka zo ne in ganka, yaushe ne kaza. Kai wani ma yana da kawaici sai mahaifi ta ce babanku fa na son ganin ka, ita ma fa tana son ganin ka, ta fake da baba ne dan kila za ka fi jin abun ya kara abu. To Allah ya ce ka shimfiɗa musu duk tausayi na duniya, in sun rasu kuma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, kace ya Allah ka ji kansu, ka tausaya musu, kai musu rahama kamar yadda suka tausaya min da ina karami. Kana karamin nan sukan zauna da yunwa dan kai ka ci abu ne za a ba mace bata ma san musamman uwa ba ka ma san da shi ba, amma kai da sai ta ce ka bude kaza akwai kaza ka dauka, za ta fada ma wannan. In ba ka da lafiya tare za ku yi jinya, ko da jikinka ke zafin tare kuke rasa bacci, tare kuke shiga damuwa, duk da waɗannan. To shine Allah ta'ala anan sai ya ce ka kyautata musu suma da kyautatawa. Wattabi' sabila man anaba ilayya, Allah ta'ala ya ce wattabi' sabila man anaba ilayya, kuma ka bi hanyar wanda ya mayar da al'amarinsa gare ni, saboda ba wanda ya taba mai da al'amari ga Allah kuma ya nadama. Allah ta'ala ya ce thumma ilayya marji'ukum, kuma fa sannan zuwa gare ni ne ake ko ake dawo da ku, ma'ana komai naku gane ni yake dawowa, za ku dawo gare ni. Fa unabbi'ukum, sannan in ba ku labarin bima kuntum ta'malun, abinda ku kasance kuna aikatawa. Luqman al-Hakim ya ƙara cewa ya bunayya, ya kai karamin ɗana, saurara da kyau. Innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra, Allah madaukakin sarki ya ce innaha in taku ko mithqala habbatin, lallai ita kyakkyawan aiki shine ma'anar innaha, ai abin da aka umarce shi a baya kar kai shirka, kar kai kaza, duk ayyukan kwarai. To shi ya ce innaha, lallai kyakkyawan aiki ba shi kyakkyawa, in taku mithqala habbatin min khardalin, idan da kyakkyawan aikinka ko mummunan aikinka in ta kasance daidai da kwayar komayya, fatakun fi sakhra, sannan kuma ta zanto a cikin katon dutse, a ce kayi aiki mai kyau ko mara kyau, duk kankantan shi da za a dauke shi a jefa akan wani katon dutse baki, kaga ai ganin sa zai wahala ko? Aw fi sama, ko a dauki duk kankantan aikinka a jefa shi cikin sama, aw fil ardi, ko a jefa a cikin doran kasa a daji, wallahi indai za a zo kiyama ya'ti biha Allah, sai Allah ya zo maka da shi. Shine ma'anan fa man ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira, duk abinda mutun yayi ba wai sai yazo za a kawo ba, sai ka zo zaka ganshi an riga an ajiye duk abinda kai yana jira sakamako ka zo ka abin. Shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala da cewan ta ya'ti biha Allah ko inna Allah latifun khabir, lalle Allah subhanahu wata'ala latifun mai tausayi ne, khabirun masanin komai, duk abin da mutane suke ya sani. Ya ƙara cewa ya bunayya, ya kai ɗana aqimis sala, ka tsaida sallah. Ina ma'anan ka tsaida ta, ka yi ta kan lokaci, ka yi ta yadda annabin Allah ya koyar. Wa'mur bil ma'ruf, ka kuma rinka umarni da kyakkyawan aiki, duk wani alkhairi mai kyau kai umarni da shi, saboda in kana umarni da kyakkyawa kafin ya taimaki mutane kai zai iya fara taimakonka, saboda galibin za ka ce mutane yana da kyau, to za ka ga sai ka fi kuwa ƙoƙarin ka tsare abin da ka faɗa, wanda da kila ba ka hakan da ka shagala kai ma. To sannan kuma umarni da kyakkyawa, duk wanda ya aiki mai kyau da ka faɗa kai ma kana da lada, abin da shi ma yana da lada. Wanha anil munkar, sannan kai hani da mummunan aiki, in kai haka kuwa abubuwa za su biyo baya, wasu za su ji daɗi, wasu za su ji haushi, wani zai soka wani zai kika, wani zai baka wani zai hana ka, kai wani ma zai iya neman rayuwarka. Koya ake ciki wasbir ala ma asabak, ni Allah na ce ka yi haƙuri, za ku haɗu a gabana, duk abin da zai same ka ka yi haƙuri, in dai akan umarni da kyakkyawa ne da hani da mummuna, malam zai fashin baki a gaba, shi yasa ina ɗan tafiya ba dogon bayani. Allah ta'ala ce inna zalika min azmil umur, wannan umarni da tsaida sallah da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna min azmil umur lalle haka ne yana daga cikin manyan al'amura wanda Allah ya halicci bayi domin sa kuma yake so su aikata ku duba ku ga bari mi dan abin nan a cikin qur'ani kadan nana maganan umuni da kikani da hani da mummuna ko mu tafi surati ali imran Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ko sai ce ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar ku ne mafi alkhairin mutanen da aka fitar a doron kasa don amfanin mutane Allah ta'ala ce kuma kun samu wannan fifikon alkhairin ne saboda ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da kyakkyawa aiki na nanawa kenan na daya wa tanhauna anil munkar kuna hani da mummuna nanawa wa tu'minuna billahi sannan kuna imani da Allah nanawa to akai imani yazo a third class kuma ba za shiga aljanna ba sai da imani kun fahimci da ne sa nake so mu tadabburin malamai suka ce a sarari yake na farko shine matukar mutane ba za su gane abu mai kyau su yi ba su gane mummuna su bari ba imani bai taba samuwa shi yasa sai aka kawo umarni da abu mai kyau ku bi a hana ka ka hannu kuma dama shine cikakken hankali karshen hankali a nuna ma abu mai kyau ka gane yana da kyau ka dauka a nuna mara kyau ka gane bai da kyau ka aje wannan mutum na da cikakken hankali shi yasa Allah ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr mun dora ka akan doka na al'amura mun umurce ka da wasu abubuwa mun hane ka wasu saboda mun yadda da hankalinka fattabiha ka bi abinda muka ce nasara na cikin sa to kun ga wancan imani ya zo a nauku suka ce sai an samu biyun nan imani ke samu na uku suka ce Allah ta'ala yayi haka ne dan al'umman nan su gane lallai umurni da ke hada hani da mummuna ba karamin abu bane shi yasa aka kawo shi gaba akan abin da shi hankalinsa ya fi zuwa gare shi shine imani da Allah to din ka dauki wannan anan kaga shine Allah ya ce inna zalika min azmil umur yana daga cikin manyan al'amura umurni da kyakkyawa da hani da mummuna saboda in mutane ba za su yi wannan ba wallahi sai fitina ta zo ta maye kowa haka Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa inda za a ga mai kyau ai shiru a kifada a ga mummuna a kama baki a kihani Allah ta'ala ce to wata fitina za ta zo hadda wanda bai laifin ba sai ta shafe shi sai ta same shi nana Aisha radiyallahu anha ta ce za a halaka mu wa fina salihun ga mutanen kirki yace za a halaka kowa sai kowa ya tashi akan niyyar shi ta kaga dai duk da haka ba haka rai ya so ba saboda da nagari ya ƙara tsawon rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairi a cikin ku mutumin da rayuwarsa ce tsayi kuma ayyukansa suka yi kyau Allah ka dace da mu Allah ta'ala ce wala tusail khaddaka linnasi ya kai dana wala tusail khaddaka linnasi kuma kada ka rinka dauke ma mutane fuskanka ka rinka daukan mutane ba komai ba kun ga an gama akida da kuma shigo mu'amala shi yasa littafin ya wannan wasiya ce yace kakka rinka daga ma mutane kai kana ganin su kaman walakantattu ba bakin komai suke ba ka rinka kauda fuskanka ga barin su wala tamshi fil ardi maraha kuma karka rinka yin tafiya a doron kasa kana takama kana jin kisa kana ganin kafi kowa kana bubbudawa irin kai ba sauki din Allah ya ce ba na son wannan a wata sura ce walan tablugal jibala tula innaka lan takhriqa al-ard dukka kaman ka ba ka iya hude kasa ta fashe ba walan tablugal jibala tula kuma kai saka kai dutsen Uhud tsayi ba ma'ana din nauyin ka ba kowa bane duk girbarka ba za ka wuce inda muka yi ka إن الله لا يحب كل مختال فخور حقيقة الله سبحانه وتعالى بايسا دكا وني مختال ميتاك أما فخور مي الفهر أدوران كسا سيأكر شيء شيء دشي عمي مكوان حكا وقصد في مشيك إن كتاشي انت فيها تو كيت فيها انك كان أصل واتو تكيت تفيرك أكا تكي كركا زمتو مي تاك أما دا أكا شيء كركا زمتو كمامي ثوري مرا نزوا wanda za a ganka a garashin natsuwa a tare da kai karkai haka waqdud min sautik kuma kai kasa da muryanka idan kana magana indai ba a wurin da ake da bukatar daga muryan bane amma za kai magana cikin kamala muryarka tana kasa yanda kowa zai ga alamar mutunci a tare da kai dan Allah akwai lokacin da ake bukatar wannan wasiya kamar yanzu mu muka fi mu muka fi wannan dan bukatan wannan wasiya mu muka fi shi a yanda zamanin mu da yake lalace wannan Allah dai ka taimake mu Allah ta'ala ce inna ankara al-aswat la sautul hamir lallai ka sani mafi munin muryoyi ita ce muryar jakai kaga mai daga murya sai Allah ya kamanta shi da jaki wanda ko ba wanda zai so a cikin dabbobi ma a kamanta shi da jaki amma dabbar da ke da kamala zaka ga mutum na kamanta kansa wani lokaci da su kaji an ce afadu sunna ko kaji an ce kaza amma kai ka taba jin himaru sunna wala kaji ba wanda zai so a samu kansa haka to waɗannan sune tarjuman ayoyin ya ku yan uwa sai malai ya ce wal hadisi an siyaqi an hada siyaqi al mubarak sayakunu bi sard jumlatin min al fawaid al mustanbata min hadhihi al ayat al karimat tattaunawa mu dangane da jeri wannan jeran giya ne albarka na ayoyi da Allah ya kawo sayakunu zai kasance ne a cikin wannan littafi bi sard jumlatin ta yadda kawai a dunkule zan rinka kawo muku min alfawa'id nan gani da abin da ya shafa idodi almustanbata wanda aka cirato su aka tsatso su aka tatso su min hadhihi alayat alkarimat daga waɗannan ayoyi masu karamci da muka karanta da ku malai ce qad ahsaitu kika na taskace na tattara ala ujlin a cikin gaggawa bi ma'ana in summary kenan na tattara cikin ƙanƙanin lokaci dan sauri 50 fa'idatan hamsoshi fa'idoji guda 50 kenan da an saki malam mujalladai zai da malai ya samu lokaci da sai mun samu kila 500 ko fiye da haka yace na samu fa'idoji guda 50 arjullaha waɗannan fa'idoji ina fatan Allah madaukaki an yanfa'ana biha ya amfane mu da su wa an yuwaffiqana li husnil istifadati kuma ya datar da mu da kyautata amfana min hadhihi alwasaya daga waɗannan wasiyoyi alhakimatu almubaraka wanda suke cike da hikima kuma masu tarin alkhairi Allah ya amsa mana to sai malai ce alfa'idatul ula fa'ida ta farko daga cikin guda 50 din nan yace innal hikmata a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci lallai hikima minhatun rabbaniya wata kyauta ce ta ubangiji hikima kyauta ce ta Allah wahibatun kuma baiwa ce ilahiyatun wanda Allah ya kan bayar da ita baiwa ce ta Allah kyauta ce daga Allah kuma baiwa ce ta Allah yutiha Allahu azza wa jalla man sha'a min ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala yana bayar da wannan kyauta da baiwa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa kuma haka zaka ga abun tun ajiya kafin yau zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ta'ala ya bada labarin gazwatul ahzab har yake cewa hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu mini zilzalan shadida kafirai ne suka tunkaro sai annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi ba a san yawan su ba balle ma a san ta ina za a tunkari yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam idan zai yaki da wasu mutane in yana kafin a kai ga bugawa yakan tambayi da suka taso sun yada zango a ce da suka yada zango raƙumi nawa suka yanka sai a ce raƙumi kaza sai ya ce yawan su bai wuce guda kaza ba ma'ana in na sa Khalid bin Walid a can na kai Mus'ab bin Umair can ba matsala kun fahimci magana yana da wannan calculation din kasan duk wani mathematics a bayan na manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam to wannan yakin shi kan ba a ma san yawan su ba ba a san kan ga ta ina ma za a fara mu abu Allah da kanshi ka duba fa ba gwamnatin tarayya ba Allah ya ce muka girgiza mu'minai kai Allah ya girgiza abu kai ka ya girgiza wa zulzilu zilzal muka jarabe su muka girgiza zakatun su to ku gane me muke nufi hikima ake magana a kanta shine muhalli shahid da nake so ku ji a wannan abin da zan faɗa yanzu a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsayaye shiru ya za'ai sai Salman al-Farisi ya zagayo kaga baba larabe bane baba Quraishi bane bai kai ma sayyidina Abubakar daraja ba ballan kana kai annabi shine yazo ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka za a zauna yace ya Salmanu Allah bai wahayi ba ban san ya za a yi ba malaika Jibril bai zo ba sai ya shiru yace to ana karban shawara yace kwarai yace to ni ina da shawara Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawo shawaranka menene shawara yace mu a garin mu kun san Salmani namijin duniya yace mu a wurin mu idan yaki yazo irin wannan muka lissafa muka gaba muka hana kan gadan shi ba za mu iya ba to yanda muke shine muna haka rami ne a farkon garin ta inda muke tsayan za su zo ramin mai zurfi mai fadi yace zurfin shi yanda mutum sai ya shiga da dokin sa ya fito sannan zai iya shigowa yace duk wanda ya shiga sai mu kashe shi a ciki muna tsallake da makaman mu iya wanda muke da su yace fadin sa kuma duk karfin doki ba zai iya tsallakawa ba dan haka sai dai mu ta kallon juna ko dai su koma sai mun shirya ko duk wanda ya shiga kabarin shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ankar wannan shawaran dan Allah barkadin bayin Allah yace zan taka duk taku 40 da nayi mutum 10 su haka irin wannan ramu mutum 10 fa wannan Indomie generation din mallan ko five din famfo ne akai mana taka 40 mutum 10 wallahi kila ka ai rabi bororo ka an gudu ma to amma gudu a masallaci ballanta na haka rani masallaci wannan mutane ba sa zama ban so in yi da hadiya ba amma dai abun yana da cin rai ba abun da takeici ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ya taka ya taka ce mutum 10 su ibi diga haka ne da yazo wata sabban ya taka inda ya wuce da suka zo haka ko suka tadda dutse suka yi shiru ya za a yi wasu suka ce ba ya gaya mana ba fadi ne doki kare tsallaka zurfi in ya shiga mu kashe mun riga mun sani a kauce mu dutsen a ci gaba da aiki lokaci wasu suka ce a'a wallahi tunda ta nan kafan shi ta bi sai dai mu mutu a wurin nan ko shi ya zo ya canza mana da kanshi kaji imani sanina waka ana kenan kace sai dai ya canza kai gaddama husuma ta taso suka ce to ai yana na a tambaye shi rabu gaddama sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ka fada mishi yana ya shigalci da wani abu yace su waɗannan su jiran wasu su ci gaba yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama mai riwaya yace da dutse a cikin sa saboda yunwa ya daura dutse a cikin sa yace musu ina digan suka ce gashi da ya daga digan yi kabbara yadda ke kasa Sayyidina Abubakar da sabon da ke wurin kawai haske ya tas ya tarsasi ya taga sawa sai suka ji ace Allahu Akbar ghulibatir rum yace Allah shine mafi girma NDA ne fa za su zo sai ce to America mata an kama ta misali ne muku kaga wannan in ba imani ba ka tunanin yaya abin da ya zama shine Allah ya saukar da alif lam min ghulibatir rum ko fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayughlib Allah ce fi bid'i sinin gaskiya ne maganan annabi na kuma ma a shekara kasa da 10 za ku kama rum din inji Allah fi bid'i sinin an ce bid'i tsakanin shekara 2 zuwa 9 ba dai nan da shekara 1 za ku kama su ba amma ba zai wuce shekara 10 ba sayyidina Abubakar yin rantsuwa da Allah ce a shekara 7 ne kuma yasa dukiya mai yawa ce in ba a rusa sa shekara 7 ba ya bada wannan dukiyar a ta 7 din Allah ya kama su ko to me muke so ku gane anan ya akai ta takowa akai ta har ayyukan suka sauka hikimar da Allah ya ba Salman al-Farisi kun ban ji magana ai shawarar sa ne yace ake kaza hikima ce wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba saboda haka hikima da an same ta ba a rabuwa da ita daukar ta ake وسيما ليتي وهذا متفاد في قوله عز وجل فهمتن شو هيكما نن كوتاتي تا الله بيواتي تا الله يكي بايدا يتا غو اللي سو ابايسا wannan fa'idan mun same ta ne a cikin fadin Allah mai girma da buwaya a farkon ayoyin inda yace walaqad ataina luqman al-hikma hakika mun baiwa annabi luqman hikma fal hikmatu dan haka sai muka gane hikima minnatullahi kyautace ta Allah jalla wa ala mai girma da daukaka yamunnu biha ala man sha'a min ibadihi yana bada kyautanta ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kama qala ta'ala kaman da ya sake fadi a cikin suratul baqara aya ta 269 yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah subhanahu wa ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikma hakika duk wanda Allah ya bashi hikima faqad utiya khairan kaseera haqiqa Allah ne cikin sarki ya bashi alkhairi mai tarin yawa bayan Allah ta'ala ya faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikace ya tabbatar da wannan za ku yi tunan hajjatul wada' hajjin sa ta bakwana da duk ya gama bayanin haƙoƙi da sauransu da wasiyoyin da ya masa abbai aka sisi ce ruba muballagin aw amin sami'in, hadisin Imam al-Bukhari yace tayu ku je ku isar da wannan sakon nawa, saboda zai iya yiwa ku sahabbaina ku je ku koyar da wani wannan karatun nawa ya fi ku fahimtan abin da kuka koyar da shi din. Zaka gane wannan a sarari a lokacin da ka koyar da dalibi, kaga Allah ya bashi wasu bai wanda ko research zaka yi sai ka ce duba su, ka duba kaza, zaka yi bincike kan wani abu ka ce mishi je ka yi bincike kanka zaka kawo mu, in ya kawo kuma sai kaga lalle ya shiga lungu da sakon da ya kamata. To wannan hakika haka yake, Allah ta'ala na kyautar hikima, Allah mu ma ka bamu daga abin da kake ba bayinka na kwarai. Malai ce wa man arada an yuwaffaqa li hadha al-amr, dan haka duk wanda yake so ya dace da wannan al'amari ta hikima da Allah ke bayarwa, wa li kulli khairin, haka duk wanda ke so ya dace da duk wani alkhairi, falyatlub zalika min Allah, to ya nema a wurin Allah, ya nema a wurin Allah, ka roki Allah tunda yace shi ke bayarwa, to roka a wurin shi zai baka abin da yake daidai da kai. A wani wurin ma cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, duk abin da kaga mutun da shi a duniya Allah ya ce ni na raba na ba kowa nashi, wani bai sai ci na wani ba. Fa innal khaira, domin duk alkhairi inji malam, wal fadla, da duk wata falala, biyadillahi, wallahi yana hannun Allah azza wa jalla mabuwayi kuma mai girma, yu'tihi man yasha'u, Allah na bayar da wannan ga wanda ya ga dama, wallahu dhul fadlil azim, kuma Allah shine ma'abocin falala, yayi ma wasu a baya, kuma mai girma ne shi, abin da ya mallaka baya karewa. Malai ce wala yanalul khair, ba yanda za a yi ko mutum ya dace ya samu alkhairi, illa bisidqi ma Allah, sai idan yana da gaskiyar mu'amala da alaka tsakaninsa da Ubangiji. Kuma za ku gani Bilal bin Rabah bawa bane daga nesa, amma ji yanda gaskiyar imanin shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi kusa da shi. Wannan kiran sallan fa da kuka ga ana yi, duk da an tashi kiran lada na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa, Bilal kadai suka sani, amma ladanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai kusan su biyar, haddasa Abdullahi ibn Umm Maktum, duk ladanai ne, amma me yasa Bilal duk ya shafe, kuma su sauran duk larabawa ne, amma shi ba balarabe bane, darajarsa ta kawo inan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya nuna kaunansa a gare shi saboda gaskiyar imanin da Bilal nan ke da shi na ahadul ahad, kun tuna kisan shi wanda harransa na kusan fita amma yana Allah ɗaya ne, har bakin bai iya faɗi ya tankwara ya tsinsa ya nuna ko na mutu kusa akan tauhidi na mutu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja shi a jika. Wannan kiran sallan da kuka ji Bilal na yi, asali fa wani ne daga cikin sahabbai fa ya mafarkin wannan kiran sallan da kuka ji muna yi, yazo ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda yayi mafarki na kiran sallah, yanda ya gani a mafarkin sa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mafarkin daidai ne kuma mun amshe shi, kuma haka za a yi, amma je ka koya ma Bilal shi zai rinka kira ba kai ba. Gaskiyan Bilal da Allah, sai gashi Allah ya sa wani ya gani aka ce a bashi, kuma Bilal din bai masa gori ba, shi ko bai ma Bilal hasada ba. Ina fata mun fahimci wannan. Sai malai ce husnul iqbali alaihi, mutun na samun alkhairi ne idan ya fuskanci Allah fuskanta mai kyau, ya maida al'amarin shi gare shi. Wal qiyam bi ta'atihi, kuma ya kokari ya tsayi da yi ma Allah biyayya, wa talabi tawfiq minhu, kuma mutun ya kokarin neman dacewa daga wurin Allah, domin Allah shine mai dakarwa. Wal iltija'u fi tahsilihi ilaihi, kuma mutun ya zanto a lokacin da yake neman wannan yardan Allah na alkhairin, to ya samu al-iltija, ya fake wurin Allah, fi tahsilihi ilayhi, a lokacin da yake so ya isa zuwa ga alkhairin. Duk lokacin da kake nemo wani alkhairi, fara neman shi a wurin Allah, ko da wani ne sanadi, roki Allah, don shi Allah in ya baka sai ya zo maka ma ba tare da wahala ba, amma idan dabaranka ne Allah ya bar mutum da dabaran shi, to shi kenan ba zai kai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar da mu wannan. In ba ku manta azkar din shi ba da yake duk bayan sallar asuba, yakan ce ya hayyu ya qayyum, kun tuna ko, ya rayayye mawadaci a zatinsa, an tsayayye da zatinsa, aslih li sha'ani kullahu, Allah ka gyara mun dukkanin al'amurana, duk wani abu na da ya sukurkuce ko nake cikin tsanani da matsatsi na rayuwa, aslih li ka gyara mun dukka gaba daya, sai a gaba yace min wala takilni ila nafsi tarfata ayn, shine abin da nake so ku gani, kada ka barni da kaina daidai da kiftawan ido. To shine ma'anar ka koma ga Allah sanda kake neman wani abu na alkhairi. Fa innal hidayata, domin shari'a ƴan uwa, wat tawfiqa, da dacewa da shari'a, biyadihi, yana hannun Allah, la sharika lahu, babu wanda ke tarayya da shi a cikin wannan, shine mai yi. Allah ka samu dace. Yanzu mun samu fa'ida ta farko, in mun dunkule ta shine ne hikima kyauta ce daga Allah, wannan ita ce fa'idar mu ta farko. Sai yace al-thani, al-fa'idatu thaniya, fa'ida ta biyu shine inna nailal hikma, lallai samun hikiman da Allah yace ya ba annabi Luqman, kuma akwai sauranta duk wanda ya nema zai bashi wannan hikiman, ba a samun in samun wannan, lallai samun wannan hikima la budda lahu min asbab, ba makawa yana da dalilai da hanyoyin da ake bi a same shi. Allah ke bayarwa, amma akwai hanyoyin da ake bi wurin samun hikima, wanda waɗannan hanyoyin yattakhidhuha al-abdu, ana so bawo ya riko da su, in ya san su ya riko da su. Wa man yata'ammal, domin duk wanda ya zurfafa tunani da lura a cikin qissatul Luqman al-Hakim, wannan qissa ta Luqman mai hikima, wa yanzuru aidan fi hayatihi, kuma duk wanda ya sake dubi da kyau karo na biyu a cikin rayuwar Luqman al-Hakim din nan, yajidu, zai taras a cikin sa annahu abdun salih, bawa ne na kwarai. Kun ji maganar da muka shimfida da ita, abidun lillahi jalla wa ala, mai tsantsanta bauta ga Allah mai girma da buwaya, muqbilun ala ta'atillahi, kuma mutum ne mai fuskantan Allah ta hanyar yin biyayya gare shi, ahsana silatahu bi birrihi, ya kyautata alaƙar shi da Allah ta hanyar yin nagarta da biyayya a gare shi, wa qad warada fi tarjamatihi, haqiqa ya zo a cikin bayanin biography ke nake ce masa ko nashi, yanda aka yi tarjamar sa, ka zakara al-Hafiz Ibn Kathir, kamar yanda babban malami Ibn Kathir, wannan malamin tafsirin wanda aka ce tafsirin shi yafi kowane tafsiri inganci a doran kasa, wa ghayruhu, da wasu ma wanda ba shi ba sun yi bayanin cewa Luqman al-Hakim din nan min ahli al-ilm, da wasu wanda ba shi ba cikin malamai sun bayanin cewa annahu, lallai shi Luqman al-Hakim din nan, kana za ibadatin, mutum ne mai yawan bautan Allah, wa ikbalin ala Allah, kuma yana fuskantan Allah da gaskiya a cikin al'amuransa, wa sidiqin, kuma yana da gaskiya a magana da aiki, ba za ka yi hutsa da shi ka ga wani abu na cin amana ko yaudara, ba za ka same shi da kishiyan, kun san gaskiya take gyara komai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ma da yazo huta ko ina yana nuna cin nasara sai da gaskiya. Allah ta'ala da ya koro jerin giyan wata mutanen kirki sai ce ulaika allazina sadaku, waɗannan su ne wanda suka yi gaskiya, wa ulaika humul muttaqun, kuma su ne masu tsoron Allah. Allah ya fara kawo gaskiya don ka gane in ba ta takawa ba za ta samu ba. Sannan wani ya ce ya yi allazina amanu, ka ga masu imani ya kira ba ga magarin mutane ba, ya ce a ji tsoron Allah, sannan wa kunu ma'as sadiqin, in za ka zauna ma zauna da mai gaskiya. To wannan Luqman al-Hakim mutum ne mai gaskiya, wa kana qalil al-kalami kathir al-fikra, tafdija, to ka ji inda za a zubar da mu da yau, wa kana, ya kasance qalil al-kalam, bai da yawan surutu, bai da yawan surutu, bai da fadi ba a tambaye ka ba, amma mu fa ai sai abin da karfi ya kare, kathir al-fikra, amma mutum ne mai yawan tunani, shi ne makwanyata surutu, amfani da kwakwalwarsa yake tunani, wata dabbur, da zuffafa lura a cikin al'amura, kuma din mai wannan sifan wallahi sai ya girme ka koda ka fi shi shekaru. In dai mutum zai zauna, ka san a rayuwa kana bukatan abu uku, na farko kana bukatan ka san kai waye, na biyu kana bukatan ka san me kake yi, na uku kana bukatan ka san ina za ka je. Waɗannan sanin kai waye shi ne sa ka san me za ka iya yi, sannan kuma in kana yin shi zai sa ka san abin da ba zai ɗauke ka akan manufarka ba. Amma mu da yawa, da yawan mu yanzu galibi ba mu da wannan. Mutum zai ɗau shekaru yana wani abu, rana ɗaya wani zai kawo mai shawara ce kai baka ga inda ka zake, sai ya saki duk abin da ya saba ya iya, sai koma ta sabuwar rayuwa. Wannan kuma ci baya ne, ka tsaya inda kake ka inganta kai abin da za ka iya. In da ya sukuce ma ko ba layinka ba ne, kuma yana da amfani, nemo wanda ke kan manufan shi ya yi. ba dole bane komai a rayuwa sai kai zaka gama shi ba dole bane abinda ake so kai ka inganta kuma ka gina waɗanda su ma za su inganta abinda ya kamata rayuwa sai ta maka dadi sai ta ma al'umma dadi to Luqmanul Hakim kun ji ɗan uwa mutum ne wanda bai da yawan surutu yana da yawan tunani da zurfafa lura a cikin al'amura wa kana yastafidu min majalisil khair to kun ji yana amfana da wuraren zama na alkhairi wuraren zama na alkhairi yanzu dai kun ga duk daga mu da yawa a masallacin nan amma ina tabbatar muku da wani abu ake yi aka an sa fitillu ana buga ganga ana kaza hadda wanda baka gayyata ba sai ka ganshi haka ne ko ba haka bane haka abin yake ka duba da kyau ka gani inda da biki da karatu wani ya tafi halarta ka ji mata ko Allah ya sai muku biki aka fa halarta gaskiya ne gaskiya ne yanzu inda zaka gwada kanka kana so ka gwada kai kanka ba wai ka kalli wasu ba kai kanka dan Allah na baka assignment yau in ka je gida kanka kwanta ka goyen ka dai ka san baka danna waya kasa da awa hudu a rana in je kana da android da data baka danna waya kasa da awa hudu na gaya ma wannan sai dai wani ikon Allah to ka gwada daukan dan Allah yau in ka je kawai qur'ani nake so ka dauka kai tilawan minti 30 minti 30 minti 30 din nan in ba ka da saurin tilawa izfi daya ne in kana in za ka yi hadru kai tilawa tsakatsaki minti 20 ne 22 in yayi yawa da uku ka gama in za ka yi zazzakiya minti 15 17 za ka gama izfi daya to dan Allah ka gwada ka ji wallahi in ba kai sa'a ba a minti 30 nan sai ka rufe qur'ani ka duba message ya kai so hudu wai in ma baka aje ka tashi ba kenan kana yi zaka ji kana hamma qur'ani ne amma kana hamma wayar hannunka kuwa ka ma gama duba komai amma shiga kake kana fita ko kaga wani abu zai shigo bai fa shigon ba ma amma wai jira kake ko zai shigo dan Allah ba haka rayuwar mu take ba kuma wannan rayuwar take ita wannan lokaci shine rayuwar mu gaba daya shi yasa duk Allah ka san zai ci ma lokaci to ka sashi a cikin alkhairi to malam da ya kawo wannan yace shi yana da yana zama da mutanen alkhairi duk inda ga mutumin kirki malam liƙe masa ake saboda yanda rayuwar nan take shine ba za ka iya ba sai an taya kan rayuwar duniya ba wanda ke iya ta shi kadai kana buƙatan sa'anka kana buƙatan wanda bai kai ka ba kana buƙatan wanda ya fi ka in dai rayuwa kana so ta yi ma daɗi to kana buƙatan wanda in ka samu damuwa za ka iya kai ƙarar damuwar ka wurin sa shi yafi ƙarfin wannan damuwar ko da shawara ne ko ilimi dai baka kana buƙatan irinka don kai gejin yanda kake kana buƙatan na ƙasanka saboda ya taimake ka a cikin abin da kai ba za ka iya ba ko kafi ƙarfin sa to zama da mutanen kirki yana da alkhairi shi daga cikin alkhairin sa ƙaruwa za ka yi in ma baka ƙaru ba za ka cutu ba inda kuma ka samu wannan sai mutanen alkhairi ya koyan uwa malai cewa hutu ala istifadati minha kuma yana kwadaitar da mutane cewa su rinka amfana fa da zama da mutanen kirki Luqmanul Hakim a cikin tarzaman sa yanzu malam Ibn Kathir suka ce duk in ya ganka zai ce kaffa ka zauna da mutanen banza ka fa zauna da mutanen kirki kaman yanzu ne ka ce ma mutane zaman Uqbat ibn Abi Mu'ayd da Abu Jahl yasa Allah ya tsine mai a suratul Furqan kas ka zauna da mutanen banza zaman Az-Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaydillah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jariyatil janna su makwabtan juna ne aljanna abokantaka ne da zama da juna akan alkhairi dan haka ka zama mutumin kirki haka kaman yanda ne muku misali haka Luqmanul Hakim yake gaya ma mutane sannan kuma yakan ce mushawarat ahli al-ilm in ka tashi shawara kai da mai ilimi mun kuma yanzu kaga a kasan mu da mawaka ma wai za a yi mana hukunci wasu ne can tambadaddu wai su ne za su yi tallan abinda za a yi ma mai hankali hukunci da shi bisa lizalimi na badala wannan shi ake cewa inqilabul mawazin juyewan ma'auni gaba ɗaya mizanin ya hargitse na sama ya koma ƙasa awon bai ɗauka ba in za a yi shawara da masu ilimi ake shawara saboda shi mai ilimi inda yake hangowa ba mai hango shi shi yasa a nan kaga gaba ce mai kyau ni nasiha ga musamman matasa wallahi dan gaya muku wani abu daya tabbas mun yadda a cikin malamai akwai wanda suke batattu mun yadda amma kuma ina tabbatar muku ba inda za a samu mutanen kirki sai a cikin malamai ba kuma ni na fada ba qur'ani ya fada inma yakhsha allah min ibadihi alulama duk yanda zamani zai lalace in har za a samu saunan mutanen kirki dukkan kantan su ina tabbatar muku ba a jahilai za a same su ba ba yan nanaye za a same su ba ba a mutanen da ba su da alqibla za a same su ba za a same su ne a mutane irin jami'o'in nan da kake gani duk ilimi dai ka san jami'a bango ne ko to suna nan a jami'o'i suna nan a majalis wuraren kaza in a rayuwar nema kana nema wanda ya san duniya a natsi ba ku ga ko returning officer da ake daukowa na zabe a kasuwa ake daukowa a wata kungiyar mawaka ake daukowa jami'a ake tafiya jami'a ake tafiya wanda ya san lissafi ya san kaza ko na a samu wanda ba na kwarai ba a nan din kuma za ka samu yan aqidan da sun fi so su tsara mutuncinsu akan su tsara wani abu da ba shi ba to Luqman al-Hakim yana cewa a shawara da masu ilimi in ka ta shawara kai da shi wal istifadatu minhum kuma in ka ga mai ilimi ka amfana da shi ga malamai na a Madina malam ka ga malami ya fito daga mota har an targeting inda zai parking din motarsa daliban ilimi ne da biro da takarda saboda sun san bai da lokaci daga cikin motar nan yana shiga masallaci na tila kan kujera zai hau da ya sauka kuma ya tafi kenan wallahi sai dai ka tsaya da biro da takarda ka jira motar sa yana parking kai mai sallama kawai ka fara fatawa yana fada kana rubuta ko kana recording bai ma yadda ka dauke shi hoto ba da ya ga waya ba zai amsa ba saboda tsantsan ikhlasi sai ce kawai fada menene kana fada yana baka amsa ana rubuta da an shiga araban masallaci ta kare sai dai ka jira next week ko kwana uku ka zo ka jira security ya gaya ma ina shakke aje motar shi a ce nan ne wani sai awa biyu yana jiran malami ya zo da ya tambaye shi fatawa kai yanzu masallacinka har minti biyar ake cewa na liman duk limancinka in baka yi sa'a ba kana wuce minti goma za ka sha mamaki da Allah ba haka bane ba yana cewa a matsa mutane bane dan muna da bambancin kasanmu mutane na da wurin neman abinci wani dan lokacin neman abincin iyakansa kenan wani kaza amma dai tarbiya ne ya kamata muna da shi saboda ba inda za a mutane su gattu idan ba a yi musu tarbiya ba Allah kuma ya taimake mu to ko mu je mala ce wa shahid abinda ke zama tabbaci shine anna badlal abd lil asbab an nafi'a lallai shimfuda kokari da bawa zai yi a bisa hanyoyi masu amfani ka sa kokarinka a hanya mai amfani al muqarrabati min Allah wanda ke kusanta mutun zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar wannan ne yanalu bihi al khair bawa zai samu al khairi a cikin wannan kokarin da yi wal falah da rabauta idan ka ce al-falah kuntuna suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun me kiran sallah ka ce hayya alal falah menene wannan al-falah din samun abin da ranka ke tsananin so da kubuta da abin da ranka ke tsananin jin tsoro ranka ke ki mu'mini ko ya fi san me aljanna ya fi tsoron me azaban Allah to da wannan ne zaka samu aljanna ka rabauta da wuta shine ma'anar al-falah wa yanalu bihi al-hikma kuma da wannan kokari ne kana yi akan hanya alkhairi za ka samu hikiman nan saboda ita kokalwa idan tana bin Allah da kyau ta fi tsafta walihada qala sallallahu alaihi wa sallam wannan ne ma yasa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ihris ala ma yanfa'uka kan kwadaitu a wurin duk abin da zai amfane ka duk abin da zai maka amfani ka zama mai kwadayin wannan abu wasta'in billahi in ka tashi neman shi kuma ka dogara ga Allah ka sani shi ke bayarwa dan in baka yadda Allah ke bayarwa ba sai ka fara hasada da mugunta da keta da bakin ciki kaga har ka ya lalace to amma ka dogara ka nemi taimakon Allah ka zama mai tsananin neman alkhairi amma kuma ka nemi taimakon Allah wa qala alayhi salatu wassalam haka manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kara cewa innamal ilmu yan uwa lalle shi fa ilimi bitta'allumi ana samun shi ne ta hanyar koyo ta hanyar koyo ko shi yasa zaka ga ko makaranta ka je a dauke ka aiki din ka gama kawo quality a ce ina experience wani lokaci na ga akan bibita mai experience ma akan wani mai kwalin da bai da experience haka ne ko mahaifiyarmu lokacin tana raye shekara kusa 20 da wani abu akwai wani mutum da zai mana aiki a gida sai ta ce in je masa magana magini ne da muka je sai ce za mu siyo wani abu muka tafi tare da shi sai wani injiniya ya kira shi akan gini ne za a yi ya ce mai injiniya ya ce na rantse da Allah ginin nan ba zai ayin da ka faɗa ba yake gashi a rubuce yazo ya dinga mai fada yake in baka shawara yace wallahi jinin nan ba zai yi ba ya dinga mai fada har yana ce mai kaji jahili tunda yace mai jahili sai fusata ya shiru shi dai bai ce koyo ba tunda to yake nema yace mu je zuwa yace mun mallam idan Allah ko bayan kwana biyu ka tintide ni batun ginin nan da zamu ka dai ga gaban ka aka yi ka ce to wallahi in ta gaice muku ginin nan sai da aka kusa dora bene wallahi ya rushe gaba ɗaya kuma inda yace wurin zai rushe ba zai zauna ba nan din ya rushe kuma inda ya fada haka ya faru yazo ya kira shi yace shi ba zai dawo ba in kuma zai dawo sai an kara mai kuɗi kuma da sharadi in yace ga shawara ba za ku koma baya ba yace ya yarda yazo dai ai kuma haka aka yi aka zauna lafiya to kaga magana experience zai ce ni fa ban iya rubutu ba amma wallahi na san gini haka ya fada ce in dai gini ne da shi ne aure da shi nake da yaya da shi nake rike kai na ce na san shi wannan lissafin ba zai yi abin da aka ce ba yace yace ka kaje takardar nan injiniya abin nan ba zai yi ba injiniya ce mai jahili sai shiru to karshe ko sai da aka gane jahilin sai da aka fahimci dole aka dawo da shi gaba injiniya kuma injiniya kwarai dakta Allah ya kara lafiya to al-ilmu ilimi bitta'allumi da koyo ne kuma wallahi in baka koya ba ba ma zaka san darajar ilimin ba zaka sani kuma duk wanda zai raina koyo to ba zai samu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ga dama gaba ɗaya zai cusa masa Qur'ani kuma ya ta zauna amma sai aka rinka kawo malaika Jibril ya faɗa yayi kaza duk tsari ne ba dangajiyawa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana samun ilimi ne ta hanyar koyo kuma kaga me yasa yace mu koyan nan saboda duk wanda ke neman ilimi abinda yafi komai daɗi shine ko fa bai zama malami ba inda yana da tsarkin niyya to za shi aljanna shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sai yace me sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya dage yana koyan ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana nema don Allah ko bai samu bai ce da sannan Allah zai sauƙaƙe masa hanyar da zai je aljanna in ko ka shiga aljanna malam me kamanta da shi shi ma mai ilimi inda yake nema kenan inda ya san ciwon kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal hilmu haka nan hakuri al hilmu hakuri ne wanda akwai juriya a ciki kun fahimta shi ya fi as-sabr as-sabr gashi an ga ranka ya baci har an ga cewa jama'a wa ya taba wani ne kun ga an gane dai a cikin fushi yake amma shi bai dauki mataki ba bai ce kaza ba bai kuma yi makuwa ya dai yi hakuri ya kama zuciyan gashi tana kuna to amma shi al-hilmu sai an zo ne ana cewa wai ba wani ne aka yi ma mutuwan nan ba a ce shi ne yanzu ma muka wuto shi a jama'a yana gaisawa da wasu ya ko gane ya san ko waye rasa ce ya sani ya maida abin ga Allah ne zuciyar tana can tana kuna amma kuma ya jure wala Allah sallallahu alaihi wasallam bi tahallum in ka koya mu kanka zaka iya jurewa Allah ka ba mu hakuri wa man yataharra al-khaira annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake kirdadan alkhairi yake bibiya da kokarin yin alkhairi yuqahu Allah zai bashi bi ma'ana za a rukkar da shi zuwa ga alkhairi in dai kana kirdadan duk inda kaga ana aikin alkhairi kai kokari ayi da kai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a baka ni ka saura mintunan mu kadan baka nuna ba a gani wa man yatawakkal sharra haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yatawakkal sharra yuqa duk wanda ya kiyaye sharri ta hanyar nisantan sharrin yuka to za a nisanta shi a kare shi daga wannan sharrin in je da saudi fala budda min badli sababi dan haka yan uwa ba makawa sai mutun ya shimfida kokari tunalu bihi alhikma irin kokarin da shi ake samun hikima wala yakfi baya wadatar da mutun an ya kula alabdu kawai mutun bawa ya rinka bude baki yana cewa Allahumma atini alhikmata ya Allah ka bani hikma au ko ya rinka cewa Allahumma inni as'aluka alilman nafi' ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wal amalu salih kuma Allah ka bani aiki nagari wannan abu ne mai kyau amma ba a yi da tsoron baki kadai duna badlin minhu lil asbab ba tare da mutum yana shimfida wani kokari da zai sa ya samu abin da yake roƙo Allah ya bashi ba wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da daukaka da kansa yake cewa fa'budhu dan haka ku ka bauta ma Allah wa tawakkal alaihi sannan ka dogara a gare shi kai kaga bauta aiki ne al’ibada ko ismun jami’un da kulle ma ya shibbo Allah ya zuwa har zuwa ƙarshe, ka bauta mai kayun ƙuri wata wakal alai sannan ka dogara gare shi. Wa ya ƙulu jalla wa ala, haka Allah mai girma da buwa yake cewa iyaka na abudu, kai kaɗai muke bauta ma, wa iyaka na sa’in, sannan kai kaɗai muke neman taimakonka, kai kaɗai muke bauta ma, aikinmu ne wannan. Wa iyaka na sa’in, kai kaɗai muke neman taimako, kai kaɗai ke taimakawa, ba mai taimako a bayanka. Jama'a mun fahimci wannan ko? Yana ga lokaci a nan ya ƙure mana sai mun tsaya a nan, insha Allah. An mun zo sai mu tashi alfa'idatu salisa, ita ce fa’ida ta uku. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa mu tarayya a lada. Wanda muka yi kuskure, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.